ومن اهتدى بهدي. ما ina ƙara mana barka da saduwa a karo na uku a wannan rana ta Laraba 13 ga watan Shawwal shekara 1435 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 9 ga watan 6 shekara 11 ko 11 ga watan 6 shekara 2014 miladiya. Da yawun ku gabaki daya nake yin maraba da shehin malamin aqida masanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masanin yare na larabci, malamin fikihu, malamin usul, ko kuma in mana yare na malamanmu na soro mutafannini. To da yawun ku gabaki daya nake marabtar wannan shehin malami fadilatul doktor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ya hafizahullah. Kuma ina taya ku munna ta samun wannan dama da muka yi a wannan masallaci, wanda nake kyakkyawan zaton da izinin Allah mun shiga da kafar dama. Daga san da aka bude shi zuwa yanzu sai manya-manyan malamai ne suke kawo mana ziyara don su amfanar da mu. To ina yi wa malam barka da zuwa, kuma ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafe shi ya kuma ba shi ikon yi mana bayani wanda za mu fahimta, kuma mu yi ƙoƙarin kamanta aiki da abin da muka ji. In ba ku manta ba, kun ji sanarwa ta gabata, taken wannan lacca da larabci shine min samaratil i'tisami bisunna, kaɗan daga cikin moriya da amfani da za a samu idan an yi riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma bisa ga tsarinmu na wannan masallaci, ba ma gayyatar babban malami ya zo ibamu ilimi sannan daga ba mu ce za mu zo mu yi taliki. Idan malami ya yi bayaninsa sai mu ce alhamdulillahi, Allah ya sanya mana albarka cikin abin da muka jirka bakin malami. Zan gabatar muku da malam, idan Allah ya sa ya kai aya zan saka masa linzami, ba zan kayyade shi da mintuna ba ko lokaci. Inda ya tsaya sai mu ce alhamdulillahi, sai mu mika babban malaminmu Sheikh Abdullah Ishaq garin Gamawa domin ya rufe mana taro da godiya da kuma sallama sai mu salla. Allah ya gafarta malam, bismillah.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. باهك إخوانا إنا منا قيسوة الدين المسلمشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina matukar farin ciki da Allah ta'ala ya ara mun lokaci da dama da lafiya domin zo wannan masallaci mai albarka, wanda ba a juma da bude shi ba, amma gashi an fara kwankwadar zumar da take cikin wannan tafiya ta karkashin wannan masallaci. Kuma wanda yana nuna mana cewa wannan masallaci zai zama ɗaya daga cikin masallatanmu wanda suke cara da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama a wannan jiha ta mu. Wannan alamu sun nuna haka, yadda muka ga cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wannan masallaci yana tara matasa irinku wanda suke cike da kishi da ƙauna da soyayya ta manzo sallallahu alaihi wa sallama, soyayya ta gaskiya, soyayya ta haƙiƙa, soyayya wacce take gangariya original ba irin jabo ba, soyayyar da take da alamomi kuma alamomin da suke bayyana a zahiri, ba soyayyar da take dodorido ba. Babu shakka wannan abin faranta rai ne kwarai da gaske. Fatanmu dai Allah ta'ala ya ba mu sabati, ya ba mu jajircewa da kafuwa da dagewa a cikin wannan tafiya, ya raya mu a kanta, ya karɓi rayukanmu a cikinta, ya haɗa mu da annabawa da siddiƙai da salihai da shuhada'u a ranar da dukiya ko ‘ya’ya ba za su yi amfani ba sai wanda ya je wa Allah ta'ala da tsarkakakkiyar zuciya. Kamar yadda ɗan uwa Sheikh Muhammad Nazif ya faɗa cewa wannan matashiya da za mu yi magana a kanta ita ce amfanin riƙo da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Ko aka ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, ya san abin da ake nufi. Dukkan wani musulmi idan aka ce sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama, ya san abin da yake da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wa sallama, maganarsa ko aikinsa ko wasu abubuwa da aka aikata a gabansa ya tabbatar bai ainihin kore su ba, bai kushe su ba. Waɗannan su ake cewa sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sannan ba a kiran abu sunna sai ya tabbata ya inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ko ya aikata ko ya tabbatar. Idan abu ya inganta, hadisi ya tabbata, hadisi sahihi ko hadisi hasan, to wannan shi ake cewa sunna. Amma idan rubabban hadisi ne baragurbi, ko da malamai nawa ne za su ruwaito shi, matukar dai bai cika sharuɗan da ake bukata kafin a karɓi hadisi ba, to wannan hadisin abinda zai tabbatar ba a kiransa sunna. Da haka aka ce sunna ana nufin hadisi tabbatacce, ingantacce, wanda ya tabbata daga bakin baki sallallahu alaihi wasallam ko daga aikinsa, wanda shi ake kira sunna. Kamar yadda ayyukan sahabbai wanda suka rayu a kan da ɗabi'unsu da halayyarsu cikin zamantakewarsu da mu'amalarsu da alaƙarsu da ubangijinsu, wannan shi ma ana kiransa sunna. Idan aka ce wani mabiyin sunna ne, to ana nufin wanda ya yarda da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ta sahabbansa, yace zai yi koyi da abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu a kansa shi da sahabbansa, yace zai kwatanta irin abinda suka aikata, ya yarda da abinda suke kansa na aqida da ibada da mu'amala da halayya, to wannan shi ma ana kiransa sunna. Saboda haka sunna tana nufin a ilmance magana ko aiki ko tabbatarwa ta manzo sallallahu alaihi wa sallama. Sannan kuma a ilmance sunna tana nufin abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rayu shi da sahabbansa akai, alhalatu allati kana alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabuhu, kama ana kiranta sunna. Sannan aqida kyakkyawa, ingantacciya, wacce babu shirka a cikinta, babu bid'o'i, ita ma ana kiranta sunna. Shi yasa sai a ce wani dan sunna ne, wani kuma ba dan sunna ba ne. Haka ce dan sunna ne, ma'ana yana kan sunna, ma'ana aqidarsa mai kyau ce. Wannan kalmar sunna, wani dan sunna ne, ba sabuwar kalma ba ce, ba wani muka fara faɗarta ba, ko muka fara yayata ta, ko muka fara tallata ta ba, a'a, abinda da tun zamanin tabi'ai tun zamanin sahabbai akwai wannan kalma ta sunna wani dan sunna ne wani dan bid'a ne a cikin muqaddimar sahih muslim ya rawaito daga muhammad ibnu sirin tabi'i ne wanda ya zauna tare da anas ibnu malik radiyallahu ta'ala anhu kuma ya kurkwadi ilimi da yawa a wajensa saboda haka kaga ya rayu tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko kace da tare da wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to yake babu labarin yadda al'amari ya kasance a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ya riske su yake cewa kanu la yasaluna anil isnad falamma waqa'at al fitna قالوا سموا لنا رجالكم فينظر الى اهل السنه فيؤخذ من حديثهم وينظر الى اهل البدعه فلا يؤخذ من حديثهم محمد بن سيرين yake cewa sahabbai sun kasance kanu sun kasance yana nufin sahabbai sahabbai sun kasance ba ta binciken isnadi yayin da za a faɗo ta magana a jinginawa annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa cewa gurin wa kaji daga ina kaji wa ya gaya maka sahabbai da haka suke saboda suna karantar da junansu kuma sun yarda da junansu sashinsu ba ya yi wa sashi ƙarya kamar yadda Anas ibn Malik yake faɗa wanda Ibn Sa'ad ya rawaito a cikin littafin sa Tabaqat Anas ibn Malik yake cewa ma kullu ma haddathnaku سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه ما سمعنا ومنه ما لم نسمع ولكن يحدث بعضنا بعضا ولا يكذب بعضنا بعضا يتي بعدك أبن لبك قيامك من رويتو لك النبي صلى الله عليه وسلم يزمنا من جيش نيباكي لماكي بآه يتي أقول أبن لبك جنك النبي صلى الله عليه وسلم أقولكما أبن لبك mu wasu daga cikinmu ne suka ji suka gaya musu saboda haka sashinmu yana karantar da sashi wala yakzibu ko wala yukazibu sashinmu baya yi wa sashi ƙarya ko baya ƙaryata sashi wato duk sun yarda da junansu saboda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama tsarkakakku ne masu tsafta ne wankakku ne a gurin Allah saboda haka a junansu ba sa tambayar isnadi محمد بن سيرين يتي فلما وقعت الفتنه يا عند فتنه كشي سيدنا عثمان لوقتين da aka kashe sayyidina Uthman wasu yan tawaye yan ta'adda suka auka garin Madina suka yi gidansa kofar rago suka ainihin auka masa har gidansa suka kashe shi to bayan wannan fitina ta auku shekarar hijira 35 sai sahabbai suka ce to da tun daga fitintunu sun fara bayyana kuma da sunan addini ko kuma da ainihin muguwar gaba ta siyasa sai suka fara cewa to duk wanda zai kawo hadisi to ya faɗi daga gurin waye ji san mola na rijal ku gaya mana suwane ne mazajen da suka ji hadisi Muhammad ibn Sirin sai ya ce fa yunzaru ila ahli sunnati wannan shine mahallin shahid sai a duba ahlus sunna sai a karba hadisin sa sai a duba ahlul bid'ati sai a watsar da hadisin sa kun ga ashe tun a wancan zamanin sahabbai aka fara raba gari a ce ga ahlus sunna ga ahlul bid'a amma ba da uku ko akwai da uku ko dai ka zama ahlus sunna ko ka zama ahlul bid'a amma babu kana sunna kana bid'a wai ka raba kafa kana taba nan kana taba nan ba a haka tun a wancan lokacin ya zama na akwai musulmi ahlus sunna akwai musulmi ahlul bid'a dukkaninsu sun yi tarayya a musulunci amma wannan ya tsaya akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka rayu a kansa wancan kuma ya dan kara da kare-kare to wannan sai ya zama dan bid'a karkatacci wancan kuma sai ya zama dan sunna to kaga ashe kalmar ahlus sunna ba wata sabuwar kalma bace saboda akwai wasu kifafu da suke cewa to kuma idan aka samu ahlus sunna to kaga abinda ya tabbata a zamanin sahabba annabi sallallahu alaihi wa sallama kai a tuwa da zaka ja da wannan mu mun sallama mun mika wuya babu babu wani wanda baya san ya zamu kusanci da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, babu wani wanda baya fatan ya samu cetan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ranar gobe kiyama. Duk wani musulmi yana sa'awar wannan, kuma yana san haka. Sai dai hanya ɗaya ce kawai tilo wacce za ta kai mutum ga samun wannan kusanci da samun ceto na manzo sallallahu alaihi wasallam ranar gobe kiyama. Hanya guda ɗaya ce, ita ce hanyar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu a kanta, sahabbansa suka rayu a kanta, ya ainihin bar al'ummarsa a kanta. Saboda haka idan har kana so ka zama cikin tawagar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda za ka samu soyayyarsa, to babu shakka dole ne ka bi hanyarsa. Abinda yake fassara bin hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ne yi masa da'a, yi masa biyayya, yarda da hukuncinsa, miƙa wuya da abinda ya zo da shi, gaskata shi cikin abinda ya labarta. To dan kai haka, to za ka samu soyayyarsa. Wannan shi ne alama ta gaskiya ta masu son Annabi sallallahu alaihi wasallama, ko mu ce ta masu son Allah da manzansa. Da'awar kana so ba ita ce mai wahala ba, da'awar an karɓa an yarda cewa kai masoyin ne, wannan shi ne ƙalubalen. Dan ka ce kana so wannan ba zai wahala ba, amma a ce ana son ka kai ma, an karɓe ka an yarda da kai an maka iso ka shigo, to anan ƙalubalen yake. In ka samu wannan, to babu shakka soyayyarka ta zama mai amfani. Amma idan ka ce kana so aka ce ba a son ka, ka ce in shigo aka ce ba a buƙatar ka, ba a muradin ka, to soyayyarka ta zama ta banza marar amfani. Shi yasa lokacin da mushrikai suka yi da'awar son Allah, cewa su masoyan Allah ne kuma suna son Allah, sai aka ɗora su akan jarrabawa, ce qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kace ka gaya musu in har kuna son Allah da gaske kuke, kuna son Allah, fattabi'uni, to ku zo ku yi min biyayya. Kace musu su yi maka biyayya, su yarda da abin da ka zo da shi, su bi ka sau da kafa, su gaskata ka. In kuka yi haka, in suka yi haka, su ma Allah zai so su, yuhibbukumullah, Allah zai so ku. Kuma wannan shi ne daman abin da ake bukata, shi ne muradin. Ba ka ce kana son Allah ba, Allah shi ma ya ce yana son ka. Shi yasa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin sai ce yuhibbuhum wa yuhibbunahu ce zai in kuka yi ridda kuka bar addininsa, Allah zai zo da wasu mutane yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yana son su suna son shi. Dan wannan shi ne abinda ake bukata. In ka so a so ka, to amma idan kai so wanda yake bara gurbi ne, to ba za ka samu soyayyar ba. Shi yasa lokacin da Yahudu da Nasara suka rika cika baki cewa su ne masoya Allah, su ne ƴaƴan Allah. Wa qalatul yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Yahudu da Nasara suka ce mu ne masoyan Allah, mu ne ƴaƴansa. Allah ta'ala ce qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq. Idan har ku masoyansa ne, ta yaya yake muku azaba idan kun yi laifi? Alhabibu la yu'adhibu habibahu. Ne kada masoyi baya azabtar da masoyinsa. Kai mai ta yaya kuke yake muku azaba? Ya nuna cewa ku kangararru ne, ba bisa biyayya kuke ba da da'a ga Allah ta'ala. Saboda haka da'a ga manzo sallallahu alaihi wa sallama ta ce babbar alama ta cewa mutum yana son Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya ce qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin. Kace ku bi Allah, ku bi manzo, ku bi Allah, ku yi wa Allah da'a, ku yi wa manzo sallallahu alaihi wa sallama da'a. Idan har kuka bada baya, Allah ta'ala baya son kafirai. Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يا أخوة لن نسكي إيماني كويتا أغا الله كويتا أغا منزوم كويتا أغا شو أغا بنوك. فإن تنازعتم في شيء إن هركنا جايية كن جايية أكم وانا أبو فردوه إلى الله والرسول ثم مزا كميد شزو أغا الله كميد هكين تنسزو أغا لتاثن الله ku mai da hukuncin sa zuwa ga sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallama idan har kun yi imani da Allah da ranar lahira. Wannan shine yafi alkhairi kuma shi yafi kyau ga fassara. Hakanan Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wa atti'ullaha wa rasulahu ku bi Allah ku bi manzon sa wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Kada ku juya masa baya alhalin kuna ji ana kiran ku. Kuna ji ana kiran ku ana karantar da ku ana nusar da ku zuwa ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الله تعالى كثير بألا وبألا كلهم زوم. إذا كوكا جوا كوكا بعد بايا وبيجي تعالى فإنما عليه ما حمل. شيل النبي صلى الله عليه وسلم أبدا كان سا شيل أبدا كأورا مسا نه سد ساقو وأنا شيل أبدا لا أتبيش ba na kun ji ko kun kiji ba kun ji ko kun kimi ya isa ko bai isar ba. Wannan shine abin da yake za a yi masa shine abin da yake wajibi a kansa. Wa alaikum ma qultum kuma abin da aka dora muku na ku masa da'a ku masa biyayya shine wajibi akan ku. Wa ma ala rasul illa al balaghul mubin ba wani abu bane ya zama wajibi akan manzo face isarwa magariya. Ayoyi da yawa na alqur'ani wadanda suke tabbatar da wannan cewa san annabi shine yi masa da'a kuma shine bin sunnar sa sallallahu alaihi wa sallama da yi masa biyayya. Domin da'a ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ta dakata bane ba ta tsaya bane daga lokacin sahabbai, a'a duk wanda ya ansa kiran sa to yayi masa da'a. Hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kullu ummati yadkhuluna al-janna illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-janna wa man 'asani faqad aba. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk al'umma ta za su shiga aljanna illa man aba, sai dai wanda yake baya so, wanda yake baya san aljanna shikenan sai ya tafi inda yake so. Amma kowa da yake so zai shiga aljanna idan Nabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga. Sahabbai suka ce wane ne zai ce baya san shiga aljanna, waye zai dage ce baya san shiga aljanna? Nabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata'ani dakhala aljanna, wanda duk ya yi biyayya zai shiga aljanna, wanda kuma ya saba mun faqad aba to wannan yaki kenan, ya cije ya cije ya ce ba zai shiga ba, dan haka kansa yawa. Haka na hadisi ya tabbata cikin sahih al-Bukhari hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa ja'at al-mala'ikatu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa na'im, annabi yana bacci sai mala'iku suka zo wajen sa. Fa qala ba'dhum innahu na'im wa qala ba'dhum inna al-ayna na'imatun wal qalba yaqdan. Sai daga cikin mala'iku wasu suka ce ai bacci yake, wasu suka ce a idan sa ne a rufe amma zuciyar a farke take. Baccin a ida ake ganin shi amma ba a zuciya ba. Sai wasu daga cikin mala'iku suka ce inna li sahibikum mathalan fadribu lahu mathalan. Wannan ba abocin naku wato Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wani misali da yake da shi, da ba ku bada wannan misalin nashi. Sai wasu daga cikin mala'iku suka ce mathaluhu ka mathali rajulin bana daran wa ja'ala fiha ma'dubatan wa ba'atha da'iyan faman ajaba ad-da'i dakhala ad-dar wa akala min al-ma'duba wa man lam yujib ad-da'i lam yadkhul ad-dar wa lam ya'kul min al-ma'duba. Mala'iku suka ce misalin wannan mutum, misalin sa suna nufin Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka ce misalin wani mutum ne wanda bana daran, da ya gina sabon gida, sannan ya ainihin shirya abinci, ya shirya kabakin abinci a cikin gidan, ya tura wanda zai je ya yi shela ya yi kuwa ya raba ainihin goran gayyata ko ka ce katin gayyata, cewa duk wanda yake son ya ci abinci ya more ya shake to ya zo ga abinci an shirya a sabon gida. Mala'ikun nan suka ce to wanda ya ansa kiran wannan dan gayyata ya karbi katin gayyata ya bin shi to sai ya samu shiga gidan, wanda kuma ya ce a ku kale shi yayi watsi da wannan dan gayyata to ba zai shiga wannan gida ba, ce to shikenan ku fassara masa awruha yafqaha, ku fassara masa ya fahimce ta, ya fahimci wannan misali. Sai wasu suka ce innahu na'im, sai wasu suka ce innal ayna da'imatun wal qalba yaqdan, sai a idan sane abu yake bacci amma zuciyar a farke take. Sai suka ce faddarul janna, gidan nan shi ne aljanna. والدائي محمد صلى الله عليه وسلم wannan mai gayyata yana raba katin gayyata yana raba goran gayyata shine Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ansa fa man ata'a da'i dakhala aljannata wanda ya ansa wa wannan mai kira sai ya shiga aljanna wa man asa muhammadan faqad asa Allah wanda duk kuma ya saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba wa Allah sai suka ce wa muhammadun farqun bainan nas kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai rarraba tsakanin mutane wato shine mai rarraba mutane wato ya zama ya raba mutane gida biyu fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir wasu su tafi aljanna sune wanda suke masa biyayya wasu su tafi wuta shi yasa lokacin da yazo yana yada da'awar sa kafire suka rika cewa yazo yana raba yaya da iyayensu yana raba mata da mazajensu yana raba talaka da shugabannin su saboda haka ya kawo rarrabuwar kai to sa mala'iku sun tabbatar da wannan suka ce eh wa muhammadun farqun bainan nas annabi sallallahu alaihi wasallam yana rarraba tsakanin mutane dan ko wanda ya bi shi shi zai tafi aljanna wanda kuma ya ki bin sa to wanda ya san inda zai tafi saboda haka hadisi da yawa wanda suka zo kuma suna tabbatar da cewa din Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine jigon abinda ake nema daga dukkan wani wanda ya imani dukkan wani wanda ya imani to din Annabi sallallahu alaihi wa sallama shine abinda ake bukata daga wajensa idan ba haka ba to imanin sa ba zai zama cikakke ba Allah ta'ala ya ce fa la rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima Allah ta'ala ya ce na rantsi da ubangijinka ba za su yi imani ba har sai sun kai maka hukuncin abin da ya faru tsakanin su na sabani har sai sun kai maka hukuncin dukkan abin da yake tsakanin su na sabani sun mala'idu fi anfusihim harajan mimma qadayt sannan kada su ji wata wani kunci ko wata damuwa a zuciyarsu daga hukuncin da ka zartar ko ka yanke wa yusallimu taslima su miƙa wuya su saduda gaba ɗaya to wannan shine wato tushen musulunci ku ce shi ne wato ƙwarƙwar musulunci shi ne addini alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk zai yi addini na gaskiya to dole sai ya goma waɗannan abubuwa guda biyu yadda Allah ta'ala ya rika haɗa su wa atiullah wa atiur rasula dole sai ya haɗa duka biyu ya haɗa alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne kama sunnarsa da aiki da ita da ainihin hukunta ta a cikin rayuwa wannan shi ne addini ruku da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama yana da amfani da yawa ga rayuwar musulmi amfani na farko ruku da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama zai zama wa mu'mini garkuwa daga fadawa cikin sabani wanda yake abin suka abin kushewa a musulunci kusa akwai sabani wanda musulunci ya yarda da shi bisa dabi'a ta halitta ta dan adam akwai sabanin fahimta akwai sabanin ra'ayi akwai sabanin kwakwalwa wannan ba shi ake magana ba sabani wanda zai raba ku gida biyu wasu su kama sunna wasu su kama bid'a wasu su yi tauhidi wasu su yi shirka wasu su yi imani wasu su yi munafici to wannan sabanin musulunci baya bukatar shi kuma sabani ne wanda musulunci ya kushe masa alqur'ani ya soke shi to bin ruku da sunna shi zai kare ka daga fadawa cikin irin wannan rudanin matukar zaka yi ta sunna to sabani irin wannan ba zai cutar da kai ba Allah ta'ala yana cewa atiullah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru inna allaha ma'as sabirin to bin sunna aka samu sabani irin wannan kana ganin wannan shine yake kan hanyar da za ta kai shi aljanna wancan yana kan hanyar da za ta kai shi wuta wanda yana kan sunna wanda yana kan bid'a wanda yana kan shari'a wanda yana kan bata to idan musulmi suka zama sun yi irin wannan daddarewar wanda ya kama wannan tafarki wanda ya kama wannan layi wanda ya bi wancan hanya wanda ya bi wannan alƙibla wanda ya bi wannan shehi wanda ya bi wannan waliyi wanda kowa ya kama nashi to rauni za ku yi rauni da kun yi rauni kuma shikenan sai ku zama lokacin sa'ida sai ku zama wato roba mai daɗin hadiya mai saukin hadiya shi yasa Allah ya ce wa atiullaha sai ya baku garkuwa abinda zai hana ku samun wannan sasabanin wanda zai jawo muku rauni sai ya ce wa atiullaha wa atiur rasul wa atiullaha wa rasuluhu wa la tanaza'u ku bi Allah ku bi manzansa kada ku yi jayayya wato kada ku yi wa junanku ayaga kada ku zama ɗan marina kowa yana kallon inda yake kallo kowa ba dan uwansa baya fatabshalu sai lamarin ku ya warwatse ya zama da kun kasa cin nasara wata zahabar yi hukun kwarjirin da kuke da shi sai ya tafi me zai sa ku samu garkuwa daga badawa cikin irin wannan attanazu wal ikhtilaf shi ne ba'atullahi wa ba'atu rasuli bin Allah da manzansa rukun sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa Abu Dawud ya fitar da hadisi da sunan da cikin da Tirmidhi da Ibn Majah da sun fitar da shi hadisin Abdurrahman ibn Amr as-Sulami da Hujr ibn Hujr suka ce sun zo wajen Irbad ibn Sariya al-Irbad ibn Sariya yana daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya saukar da ayar nan wala 'ala alladhina idza ma atawka litahmiluhum qult la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallu wa'anuhum tafidu min ad-dami hazanan an la ajidu ma yunfiqun waɗanda suke talakawa ne a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma suna da wato kishin musulunci suna so su tafi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam su fita a tafi yaki tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su da abin da za su yi guduri ba su da dabba da za su hauka suka zo suna roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam a samu musu dabba da za su bi shi ta guka duk da wannan wahalar da ake mutum za a sha a tafiya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ajidu ma ahmilukum alaihi ba ni da abin da zan ba ku ku hau sai suka juya suka fashi wato da kuka Allah ta'ala ya saukar da aya yana yaban su akan wannan wala 'ala alladhina idza ma atawka litahmiluhum قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فقال باشر ليس ما فلا أبن ناس يدعوك أنه ينكسوا فقال أنت ناس أكل يومني أبتاء ودنيا الدين الله سؤال عرباد ابن سارية يرى لك تكون وأن ننسى هبا سؤال أن التابعين عبد الرحمن بن عمرو السلمي لحجر ابن حجر سكتوا جدنسا سيسكتي مسا bayan sun zo sun gaishe shi sai suka ce masa atainaka aidina za'irina muqtabisin mun zo wajenka dan mu ziyarce ka mu gaishe ka mu kuma dosani wani abu na ilimi wato sun zo su ziyarce shi sannan su dan samu wani abu na ilimi daga wajensa kasancewarsa sahabi da ya zauna da manzo sallallahu alaihi wa sallama to shine sai yake ce musu wata rana mun yi sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallam a masallaci bayan an gama sallah sai ya fuskanto mu da fuskarsa fa wa'azana mau'izatan baligha yayi mana wani isasshen wa'azi mai ratsa jiki zarafat minhal uyun wanda idanuwa suka rika zubar da hawaye saboda shi wa wajilat minhul qulub wa minhal qulub zukata suka raurawa suka tsorata saboda wannan wa'azi har ma wani yake cewa ya rasulullahi ta annaha mau'izatu muwajjih fa awsila ya rasulullahi wannan wa'azin naka kaman na mai ban kwana kuma wanda zai bar duniya fa awsila sai mana wasiya shine sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da shi usikum bi taqwallahi wa sami wa ta'a wa in 'abdan habashiyya yace na umarce ku ku yi biyayya ga shugabanninku ko da bawa ne mutumin habasha Allah ta'ala ya hukunta ya zama shugabanku to ku yi masa biyayya ku ji maganarsa sai ya ci gaba da cewa fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum muhdathat al-umur fa inna kull muhdathatin bid'a wa kull bid'atin dalala yace to wannan shine tabaka lashin da zan gaya muku yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ce musu ce fa innahu man ya'ish minkum wanda duk Allah ta'ala ya yi tsawon rai daga cikin ku fa sai raktilafan katira zai ga sabani mai yawa wato zai ga sabani mai yawa wani yace ayi gabas wani yace ayi yamma wani yace ayi kudu wani yace ayi arewa wani yace ayi sama wani yace ayi ƙasa wani yace a zauna wani yace a kwanta kowa da abin da zai ci kuma kowa yace abin da ya faɗa shine daidai to idan mutum ya ga haka kai yace kawai kai zabi sanka da akwai da suke cewa ai da al'amarin matan da ya zama haka kawai dalibai ne a duhu kawai ka duba ka ga wanda ne ya fi dan dama dama ya fi dan sauki sauki dan lako lako haka sai ka kama to annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba ba haka yake ba ya faɗi cewa za a samu sabani kuma sabanin ba ɗaya ba biyu ba yawa sahabbansa ma ya fara gawa ya ce wanda Allah ya muku tsawon rai ya masa tsawon rai zai ga yin wannan kaga ashe kenan wata sunna ce kauniya qadariya ubangiji ta'ala ya riga ya hukunta ya kaddara haka sai ta faru sai an samu kashe kashe wato musulunci sun zama kashi kashi musulmi sun zama kashi kashi sun zama ƙungiyoyi ubangiji ta'ala ya riga ya kaddara wannan to amma annabi sallallahu alaihi wa sallam bai bar al'umma su a cikin duhu ba wannan shine hasken da aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce fa alaykum bi sunnati duk sanda aka ga wannan rabe-raben da kungiyoyin to ku rike sunnata ku rike sunnar hadifofi na shiryayyu ababen shiryarwa ku rike sunnar su wato hanyar su da ta farko da suka rayu a kansa kaga ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matsala da za ta faru kuma ya faɗi maganinta kaga ashe ya fita ba kare bin da mu kamar yadda Bahaushe yake faɗa saboda haka babu abinda kake bukata annabi sallallahu alaihi wasallam baka bayanin sa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa taraktukum ala mahajjatin bayda laylaha ka nahariha la yazibu anha illa halik na barku akan wani tafarki wanda yake farakan daransa da ranarsa duk ɗaya ne da dare da daddare da rana duk ɗaya ne la yazibu anha illa ba mai karkace ma wannan hanya ya je ya kama wata hanya sai halakakki wato sai wanda ya yarda ya zaɓi halaka shi ne zai bar hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe yana daga cikin amfanin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama za ta baka kariya ta zama maka garkuwa ta zama maka tsari daga fadawa cikin rudu da ainihin rudani duk lokacin da kaga abubuwa sun rikice to ka roki Allah ka ce ya Allah nuna min sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in bi kada ka tsaya kana wato kana waige-waige ka waiga dama da hagu a'a ka roki Allah ta'ala ya nuna maka inda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wannan kamar da zo cikin sahih bukhari hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa taji annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare zai yi sallah yana bude sallarsa yana cewa allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم تجي تاجع النبي صلى الله عليه وسلم يا الله وبنجز جبريل دميك إلى الإسرافيل وأن يتاجها للتسمي لكسع مثلا أبن ديك قوير لسلمي أنت تحكم بين عبادك كين كتيه كنت فكان باينك cikin abin da suka kasance suna sassabawa a kansa suna sabani a kansa Allah kai kake hukunci tsakanin sai annabi ya ce ihdini li maqtulifa fihi min alhaqq bi idni ka shiryar da ni game da abin da akai sabani a kansa na gaskiya da izininka naka tahdi man tashau ila siratul mustaqim domin kana shiryar da wanda ka ga dama zuwa ga tafarki madaidaici to idan annabi sallallahu alaihi wa sallam وهو النبي المرسل المعصوم وهو خاتم الرسل النبي والنشيد سيد الخلق سيد ولد آدم إمام المرسلين خاتم النبيين دنت مطعين دا الله تعالى يباشي أما ينا رقم الله تيوا الله شرين تشي كان أبين دا أكي ساباني تو أما كي يزوك ذوك تشي أيدا لبين أدو ما يمكن كي أدعى الله دون مطع جسكيا cikin duk abin da aka yi sabani akan su ka nemi sanin gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya bada haske yadda za ka gano gaskiyar shine ka cafi sunnarsa cewa alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin al mahdiyina min ba'd addu alaiha bin nawajid nabi ku cije ta da fiƙoƙin wannan wani salon magana ne da balarabe idan yana so ya ce ka rike abu gangam wato irin mutuka raba din nan to sai ya ce ka cije shi wato duk bala'i ka saki duk bala'i ka saki ka cije shi da fikokinka sai ya ce wa iyyakum wa muhdathatil umur ina muku wato gargadi a hirdinku ku kama abubuwan da suke fararru tsagangu kirkirarru marasa asali fa inna kullu muhdathatin bid'a kowane sabon abu da babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan addini to bid'a ce wa kullu bid'atin dalala dukkan kuma wata bid'a bata ce to kaga ashe ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da kama ta da kankame mata kariya zaka samu garkuwa zaka samu daga ainihin fadawa cikin wani sabani wanda yake abin suka amfani na biyu wato a cikin ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai samun kubuta da tsira daga fadawa cikin kungiyoyin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake in wuta ne ko sun cancanci shiga wuta hadisi ya tabbata cikin Tirmidhi da wadansa hadisin Abdullah ibn Amr النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتينا على أمتي ما أتى على بني إسرائيل هل هو النعل بالنعل أبن يسامع الأمة بنو إسرائيل سيسامع الأمة وتتمكر تاكلمي قوال تاكلمي لوالنسا وتقول أبن يسامع نأينه للبو الكي دأينه نوع الدين أيادا توحك بي سامونا الأمة حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك نبي يقول حتى إذا أنسابوا لكي يهود نصارى وبنو إسرائيل وأن ذي زيك وما يفيسا أقبان إذا بتاني توسي أنسابوا أن ذي هكذا كي ونع الأمة وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 فرقة ce banu isra'ila sun kasu gida 72 yace to wannan al'umma wa taftariqu ummati ala 73 billah ce ita kuma al'umma ta zata karkasu kashi kashi kungiya 73 kulluhum fi an-nar illa millatan wahida kulluhum fi an-nar illa millatan wahida dukkanin su sun cancanci shiga wuta sai ainihin tafarki ko kungiya daya sabe suka ce ma hiya ya rasulullah qala ma ana alayhi wa ashabi sabe suka ce wace kungiya ce wannan annabi yace abinda nake kai ni da sahabbaina a yau saboda haka kaga ashe in kana so ka samu salama ka fita lafiya baka tsunduma cikin ɗaya daga cikin waɗannan kungiyoyi ba to ka riƙe sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan kungiya wato bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama zai kubutar da kai daga fadawa cikin bata idan ka riƙe sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama to zaka ainihin kubuta daga fada cikin bata annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa kamar yadda Dawa Qutni da Hakim da Bayhaqi suka rawaito hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa inni qad taraktu fikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma annabi yake na bar muku abubuwa guda biyu ba za ku wato bace ba bayan su in kun rike su ba za ku bace ba kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunnata walan yatafarraqa hatta yarida alayya alhaq da sunna da littafi da sunna wato alkitabu wa sunna ba za su taba rawa ba har sai sun zai yi sun zo annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen dausayin sa ko tafkin sa haka da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yanda yazo a cikin as-sunan al-kubra na Baihaqi daga Abdullah ibn Abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam a hudwar sa ta ban kwana yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inni taraktu fikum ma inni i'tasamtum bihi na bar muku abinda idan ku kankame falan tadillu abadan ba fa za ku bace ba har abada kitaballahi wa sunnati nabiyhi littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Imam Malik kamar yadda Suyuti ya kawo a cikin littafin sa Miftahul Janna wato Imam Malik yake cewa as-sunnatu mithlu safinatu Nuh sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar jirgin annabi Nuhu ne, man rakibaha naja wa man takallafa anha halak, wanda ya hau jirgin annabi Nuhu ya tsira ya kubuta daga nitsewa cikin tubana, wanda kuma yake hawa to shikenan ruwa cinye shi. To haka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama take, wanda ya bita to shikenan sai ya kubuta ya ainihin samu tsira, wanda kuma yace ba zai rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, to duk wata guguwa in ta zo sai ta tafi da shi, ta tafi da shi, duk wani bata, duk wani sabon bata in ya bayyana sai kaga ya tafi da shi. Amfani na hudu daga cikin amfanin ruko da sunna, wanda ya ruko da sunna ya shiga karkashin jama'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda zai ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam to yana cikin jama'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam, wanda kuma zai ainihin sake ta to ya ware kansa. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ruwan shi da shi, hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim, hadisin Anas dan Malik radiyallahu ta'ala anhu yace wasu mutane guda uku wata rana sun zo gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama baya nan, sai suka tambayi matan annabi sallallahu alaihi wa sallama su yi musu bayanin yadda annabi yake ibada, sai suka gaya musu ga yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake ibadarsa yake bautar Allah, ka annahum taqalluha, sai suka ga kai su ne ta musu kadan ai shi manzon Allah, manzon Allah ne, sai suka ce shi manzon Allah kada ka gofira da huma ta kaddaba min zambihi wa ma ta'akhara, ai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yafe masa laifin sa na da da wanda yayi da wanda zai yi da wanda bai yi ba, da an yafe masa, mu kuma ba haka bane, saboda haka mu wannan ibadar da yake yi tayi mana kadan. Sai dai yace shi yayi alkawari, amma ana fa usalli al-laila abadan, yace to ni sallah zan rika yi a cikin dare har abada, kuma duka daren zan yi, wato daga ranar ya shiga gida bayan an yi isha'i to shikenan zai fara sallah har sai ya ji kiran sallah asuba, kullum kuma haka zan yi har abada har ya mutu. Dayan kuma yace ana amma ana fa asumu dahra fala uftir, yace ni kuma azumi zan rika yi ba kakkautawa ba ajewa, ba zan taba ajewa ba har abada har in mutu. Dayan kuma yace amma ana fa atazilu nisa fala atazawwaju abadan, yace ni ko ba zan yi aure ba har abada, ba ni ba aure sai ibada kawai. Su suna ga kamar sun yi abin kirki, ka san wani yana ga kamar in ya dandago wani abu mai wahala a cikin addini kamar shi ne yafi kowa addini, da kuma addini ba haka yake, inna hadha ad-dinu yusr, annabi cewa wannan addinin mai sauki ne, walan yushadda hadha ad-din ahad illa ghalaba, duk wanda zai ce zai ruku ba da addini sai addini ya kare shi, haka ka dauko shi gurgurdan yadda zaka iya, yassiru wala tu'assiru wa bashiru wala tunaffiru, haka annabi yake cewa ku sauƙaƙa, yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, ma ja'ala alaykum fi din min haraj, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, ubangiji ta'ala bai dora wa mutum tsanani a addini ba, duk abinda yafi karfinka ba za ka iya yin shi ba, in kai za ka cutu to addini ya sauke maka shi, wannan ka'ida ce, fattaqullaha mastata'tum, malamai suka ce wannan ka'idar tafattaqullaha mastata'tum babu inda bata shiga ba, duk wani sako da addini ta shiga ciki, duk abinda yafi karfin mutum ya kasance idan mutum zai yi shi zai galabaita zai wahala, to aka ce sai addini ce to an yabe ma, salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jamb, annabi ce kai sallah dai in ba za ka iya ba ya zaune, in ba za ka iya ba kwanta kai a kwance, to saboda haka su waɗannan suna ga kamar sun yi wani abin a zo a gani tunda zazzafuwa da kansu, wanda ko ba haka ba ne, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum tsaye a cikin rana ya yi zama kai kam kuma ya yi kowa ya yi kowa magana, annabi ya ce wannan fa, aka ce wannan Isra'il kenan, Abu Isra'il kenan, Abu Isra'il ne ya yi alkawari ba zai shiga inuwa ba, ba zai kula kowa ba, kuma azumi zai yi a haka, kuma ba zai zauna ba a tsaye a rana ga azumi kuma baya magana. Annabi ya ce to ku umarce shi ya je inuwa ya zauna, sannan ya kula jama'a, sannan ya karasa azuminsa, dan zaka bauta Allah ba sai ka sha wahala ba al-mashaqqatu ghairu maqsuda a cikin ahkamu shari'i gaba daya al-mashaqqa ghairu maqsuda in ta zo ne to shikenan in abin ya bujuro maka kamar da zai je aikin haji tawowa daga Arafa zuwa Muzdalifa ya sha wahala yayi ta cira yana so yana yayin abin nan sosai da sauran su wannan mashaqqa ce amma ghairu maqsuda baya da zai dole sai a haka dole sai a haka ko ka tashi cikin sanyi dukun sanyi ka kama alwala da ruwa kaga in so samu ne kakka taba ruwa to amma baya da za a yi dole sai an yi wannan to amma wannan ba maqsud bane ba wai dan ka sha wannan wahalar aka shar'anta maka alwalan ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce wa Aisha ajruki ala qadri mashaqqatiki ladanki gurgurdan wahalarki ba yana nufin cewa kai ma ka sha wahala dan ka samu ladan da yawa ba ita wahalar gurgurdo mata ta yi saboda an gama haji ita kuma za ta sake zuwa ta dauko umara kaga akwai sabuwar wahala ce to za a tsara miki lada gurgurdan wannan wahalar da ta bijiro miki to shine da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo aka bashi labari sai ya fita yace ya samu waɗannan mutane yace ku ne kuka faɗa abinda kuka faɗa sai ka ce eh annabi yace aba wallahi inni la akhshakum lillahi wa atqakum lahu ce wallahi na fi ku tsoron Allah na fi ku kiyaye dokokinsa lakin ni asubu wa ufsid wa usalli wa anab wa atazawwaju an-nisa fa man raghiba an sunnati fa laysa bi yace ka kun ganni nan ina sallah kuma ina kwanta in yi bacci sannan kuma ina azumi ina shan ina ajewa sannan kuma na yi aure wanda duk ya yi kwaɗayin barin sunnata ya so ya saki layi ya bar wani abu na sunnata fa laysa minni baya cikin tawagata kakarkara so ka shiga tawagar annabi sallallahu alaihi wa sallama ka riƙe sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama an raba a sunnatar rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sirfani kala bice kwaɗayin barin annabi kwaɗayin barin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam iri biyu ne akwai wanda zai yi kwaɗayin barin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dan baya san ta dan yana kinta dan yana da ci baya ne shi ci baya da a ce shi dan sunna ne shi ba zai yi sunna ba shi ya waye to wannan kafirci ne wanda duk zai ki sunnar annabi irin wannan kiyayar to ya bar musulunci akwai kuma ar-raghbatu an sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam takasulan wanda kuma shi kasala ce zai ce eh gaskiya ne amma gaskiya ne ba zai iya ba to wannan kuma wani abu ne daban in ya bar abin da yake wajibi to yana da zunubin wanda ya bar wajibi in kuma ya bar abin da mustahabi ne to yayi asarar barin abin da zai iya samu lada amfani na biyar a cikin ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai ainihin tsirewa kaucewa hanyoyi na shaitan hadisi ya tabbata a cikin kitabul shari'a na Jurri da littafin Mustadrak na Hakim hadisin Abdullahi ibn Mas'ud Annabi sallallahu alaihi wa sallama Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa qatala wa qatta Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qatan mustaqima Annabi ya yi wani zane dogo a miƙe totar sannan a gefensa sai ya yi wani zanen a damansa da hagunsa sai ya nuna wannan dogon zanen wanda yake miƙe totar ya ce haza siratullahi mustaqiman to wanda tabarkin Allah ne sirat rabbika mustaqiman tabarkin Allah ne wanda yake da miƙaƙƙe waɗannan kuma hanyoyin da na defan sa da na daban sai to ala wa hadhi subul laysa ala kulli sabilin minha shaytanun yad'u an-nas ilayhi ko wace hanya a nan daga cikin hanyoyin nan akwai shaytan akai kuma yana gayyatar mutane a taho don ku duba hadisin yana gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dogon zane dogon layi amma a miƙe yake sai dai da tsau ba karkata a ciki sannan sai wasu yan gajajjeru kamar da zo a cikin wasu ruwaya fa qatta khututan saghira sai wasu yan gajajjeru a babbaude a nan wannan yayi nan wannan yayi nan amma dukkanin su sun kamfara sun jinginu da wannan dogon guda daya sai annabi ya ce to wannan dogon mai tsawon shine hanyar Allah waɗannan kuma yan gajajjerun karkatattun waɗannan su ne hanyoyin shaidan kowace hanya a nan tana da shaidanin ta da yake shugabancinta yake kuma gayyatar mutane yana ainihin tallata musu ita abinda za ku lura a nan shine hanyar Allah doguwa ce amma a da ke take shi yasa duk abin da yake hanyar Allah kake kai, ko da abin da kake fata ka samu na ka ci nasara, ko wani ya gane, ko ka ga abin da kake so ka tabbatar, ka ga ana ta ɗaukar lokaci baka samu abin da ka damu, ko ka ce ai wannan hanyar in an bi ta dadewa ake yi, amma ga wata hanya nan shortcut da ka bi ta nan sai ka bille. To kaga inda za ka bille, inda ka bi ta wacce za ta bille da kai ba shi. Hanyar Allah wanda ita ce hanyar sunna, wacce muke fatan Allah ta'ala ya raya mu a kanta, wacce muke cewa tarbiyar al'umma da karantar da su shine mafita, shine mafita. Ka tarbiyartar da al'umma kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, ya tarbiyartar da al'umma, ya ba ta ilimi, suka fahimci abin da suke yi, a cikinsu suka fitar da shuwagabanninsu da komai nasu. Sai da mana sauran al'ummomi sun zo suna ta mubaya'a, jaza Rasulullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, wani kuma zai ga a'a ai wannan za a dade tun yaushe, kuna ta karantarwa kuna karantarwa, gara abu wata hanya yar kajeriya a cimma abin da ake so a cimma. To a irin haka sai a je a ci karo da wani abu wanda zai zama fitintunu, zai zama rigingimu, zai zama tashin hankali. Shi yasa hanyar Allah ta'ala guda ɗaya ce, miƙaƙƙiya ce, amma tana da tsawo. Sannan ku kula, Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ya nuna mana cewa zanen waɗannan duka gajejjerin nan kowanne sai da ya jingina da wannan guda ɗayan, saboda ƙarya ba za ta tsayuwa ita kaɗai ba, sai an jingina ta da wani abu na gaskiya. In ka tsaye da ita kaɗai za ta faɗi, za ta ɓare. In ana so ta karɓu, to sai an ɗan liƙa ta da wani abu wanda gaskiya ne. To a lokacin dai za a yi nan kada zai muke mutane, a lokacin ne za a karɓe ta. Saboda haka waɗannan ƙarerai duk sai aka jingina su da musulunci, saboda haka kowanne ya zo za a ce shi ma wannan musulunci ne, shi ma wannan musulunci ne, amma gaskiyar guda ɗaya ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe ya karanta fadar Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, ce wannan shine tafarki na guda ɗaya mai dakke, ku bi shi kada ku bi wasu hanyoyi sai su raba ku da ainihin hanyoyin Allah ta'ala. To a gurguje ganin cewa na ga kamar lokaci ya abin nan amfani na shida wanda ya bin sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wannan shine zai samu wato ilimi na shari'a, zai samu ilimi na addini, saboda addinin Allah shine ka bauta wa Allah, kada ka bauta wa kuma kowa sai shi, sannan ka bauta masa da abin da ya shar'anta, abin da ya shar'anta din nan kuma yana cikin kunshi a cikin littafin Allah da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Haka wanda duk zai kama sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bita, to wannan shine ya kama shari'a, shine ya kama addini. Haka nan amfani na shida bakwai, wanda zai bi sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ainihin tsiratar da kansa daga wulakanci da tabewa, wanda zai samu wannan al'umma. Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi wanda Imam Ahmad da Abu Dawud suka rawaito hadisin Abdullahi dan Umar, da yake cewa naji Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza tabaya'tum bid'ina wa akhadtum bi azab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yazi'u ankum hatta tardu ila dinikum. Annabi yace idan kuka rike mugun ciniki da za ku halarta riba a cikin sa, kuka koma kawai, kuka koma ga kiwo, kuka raja'a kawai, sai bude gonaki kuna kiwo-kiwo, ba karatu, ba neman ilimi, sannan kuka yadda da harkar shuke-shuke, sannan kuka bar gwagwarmayar ɗaukaka addinin Allah, Allah zai tsora muku ƙasƙanci wanda ba zai raba ku da shi ba har sai kun koma kan addininsa. Komawa ga addinin Allah ba zai yiwu ba sai an koma kan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake shi da sahabbansa. Amfani na hudu, sunna ita ce take bayyana maka abin da yake cuta, ta kuma bayyana maka maganinsa. kamar yadda yake a cikin hadisin Abu Dawud da Ahmad hadisin Sauban maula Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wasallam yake yushikul umam an tatada'a alaikum kama tada'a al-aklatu ala asatiha qalu wa min qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah qala bal antum kathir walakinnakum gusa'u ka gusa'is sayl annabi sallallahu alaihi wasallam yake al-ummawi wato wasu kasashe za su rika daka waso su akan ku kasashen musulmi za su rika waso su akan ku al'umma musulmi kamar yadda mayurwata suke waso su akan kabakin abinci lokacin da aka gabatar musu da shi sahabbai suka ce saboda ku kadan ne nabi ce a kuna da yawa amma yawan ku yawan tsintsiya ne ba shara annabi ce wala yanzi anna allahu min sudurikum min suduri adukum bahabatan minkum wala yadhibanna allahu fi qulubikum alwahn Allah zai cire tsoro tsoronku daga zukatan abokan gabanku ko kuma zai jefa muku rauni sabai suka ce me ake yi da rauni yace hubbud dunya wa karahiyatul maut san duniya da kin mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi ya gaya mana menene cutar da za ta samu wannan al'umma kuma ya gaya mana maganinta ta ina muka san wannan shine komawa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam komawa ga sunnar annabi ita ce za ta gaya maka irin cutar da al'umma za ta fada cikinta za ta samu al'umma kuma ita ce za ta gaya maka maganin da za ka samu dan ka warke daga wannan cutar annabi ya ce hatta tarji'u ila dinikum hasai ku koma ga addininku komawa ga addini shine komawa ga littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama amfani na tara wanda duk zai kama sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da koyarwarsa to wannan zai samu dabi'u kyawawa zai samu dabi'u da halayya masu kyau saboda hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imam Ahmad ya rawaito shi da imam Bukhari a cikin al-adab al-mufrad hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni bu'istu li utammima makarim al-akhlaq an aiko ni dan in cika dabi'u wadanda suke masu kyau saboda ka wanda zai koma ga koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama to babu shakka zai dabi'antu da halaye na gargaru zai zama mutumin kwarai mutumin kirki mai kyautu mai kyautayi mai kyautatawa mai hakuri da juriya mai san alkhairi ga ƴan uwansa sannan amfani na goma a cikin ruko da sunna akwai kubuta daga fitina kubuta daga fitina da azaba mai radadi Allah ta'ala yana cewa fal yahdharil ladina yukhalifuna al-amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim wadanda suke sabawa al'amarin ko umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce sunnarsa wadanda suke saba masa ahirin su su shiga taitayin su kada wata fitina ta same su ko azaba mai radadi fitinar da za ta same su fitina ta addinin su su kamu da cutar munafici ko kuma su fada cikin bid'a ko su fada cikin shirka sannan kuma su samu kansu cikin azaba mai radiya da gobe kiyama babu abin da zai maka garkuwa ya maka kariya ya maka rigakafi daga fadawa cikin fitina ko azaba mai radadi sai ruku da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wani mutum ya zo gurin imam malik kamar yadda yake cikin littafin al-i'tisam na shafi'i wani mutum ya zo gurin imam malik yake cewa ya aba abdurrahman ya aba abdullah cewa ya aba abdullah ina son zan yi ihrami wato zan shiga haramar umara daga ina zan shiga sai ce inda zake ihrami inda ake daukan haramar umara ko haji shine kana nan Madina ka je Zulhulaifa Zulhulaifa nan ne miƙatin mutanen Madina min haitu ahrama rasulullah shi kanan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin ihramin sa sai mutumin nan sai ya ce wa Malik inni uridu an uhrima min al-masjid ni daga masallacin annabi nake so in shiga ihrami na wato baya so je wancan masallacin wai tunda ba na annabi ba shine masallacin annabi ba shi daga masallacin annabi yana kamar zai fufalala sai malik yace da shi la taf'al kada ka kuskura kai haka sai yace fa inni uridu an uhriba min al-masjid min inda al-qabr daga wato a masallacin annabi ma sai na matsa inda kabarin sa yake wato irin masu so su nuna soyayya amma ba ta sunna ba imam malik shi sai ya je kusa da kabarin annabi nan zai sa ihramin sa sai imam malik yace la taf'al fa inni akhsha alayka alfitna kada ka kuskura kai haka ina jiye maka tsoron fitina sai mutumin dan yace wa ayyu fitnatu fi wa ayyu fitnatin fi hadha wata fitina ce kuma daga kawai na ce zan yi ihrami a masallacin manzo Allah kuma sai a ce zan shiga cikin fitina inna ma hiya amyalun azidu ce amyalun wasu yan mulilluka ne ɗan tazara ce kawai na ƙara to ba wai tsakanin abin da kilomita bai fi shida ba daga masallaci Annabi zuwa zuwa Laila, to wannan dan karin da aka samu kuma sai ya zama fitina, irin masu cewa kuna so ku kawo rudu, ku kawo mutane rigima a addini. Shikenan dan nace zan yi daga masallacin Annabi, sai Malik ya ce da shi, wa ayyu fitnatin a'zamu min an tara annaka sarbaqta ila fadilatin qassara 'anha rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yace wace irin fitina ce take sai girmama kamar fitinar da kake ganin kai yanzu ka samu wata falala wacce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kai gare ta ba. Kai Annabi yayi a Zulhulaifa, kai ka ce a nan za ka yi cikin masallacinsa, kana nufin kai ya fi falala a nan, amma Annabi shi ya kasa yin wannan kai kai, ce akwai fitina da tafi wannan? Sai ya ce Malik ya ce, to na ji Allah ta'ala ya faɗa, ya ce falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Ce na ji Allah ta'ala ya ce waɗanda suke saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam su ji tsoro, su ainihin shiga hankalinsu, ko wata fitina ta same su, ba haka ba wata fitina ta same su, ko azaba mai raɗaɗi. Saboda Imam Malik ya bashi fassarar wannan ayar a aikace, cewa in dai har yana son kada ya faɗa cikin fitina, fitinar da ake fitina ta zuciya, yanzu mutum ya karkace ya kama ainihin bid'o'i, ya shiga cikin wata hayaniya wacce ba za ta fishe shi ba, ko kuma azaba mai raɗaɗi a ranar gobe kiyama. Saboda haka ka tabbata ya ɗan uwa, idan har kana son ka tsira, babu abin da zai kubutar da kai daga dukkan wata guguwa da take tasowa, daga dukkan wani bambance-bambance, da rarrabuwa, da rudani, da fahimta iri-iri da za ka gani, babu abin da zai fice ka sai neman sanin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, da aiki da ita, da tsantsame mata, da tsayawa a kanta, da kira zuwa gare ta, da kore dukkan wani abin da ya saba mata, da yaƙar dukkan wata bid'a da take kishiyantarta. Wannan shine kadai zai sa mutum ya gyaru, ya gyara gidansa, ya gyara al'ummarsa, sannan duniya ta yi kyau, sannan duniya ta yi zaman lafiya. Amma matuƙar za a kaucewa hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam, to al'umma tana cikin rudu, tana cikin hayaniya, ba za ta taɓa samun kanta ba har sai ta koma ga koyarwar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Wannan shine dan abin da zan faɗa a wannan zaman. Dada abin da muka kure, Allah ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Isaka da alheri, Allah kuma ya sanya wannan abubuwa masu amfani da aka gaya mana a cikin mizani na hasana, kuma Allah ya ƙara lafiya ya kuma ƙara buɗi a karo na gaba. Idan mun sake gayyata, Allah ya bada ikon amsawa da yawun ku baki daya. Sannan kafin na bawa Malam Abdullahi ya yi mana godiya ta musamman domin mu tashi mu salla, idan Allah ya kai mu gobe tsakanin irin wannan lokacin tsakanin magarba da isha a masallacin sahaba na Malam Muhammad bin Usman, akwai wata gagarumar laccar da za a yi, watan hanyoyin sadarwa na zamani da yadda za a yi amfani da su wajen yaɗa addinin Allah, wanda babban malamin nan Sheikh Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa zai gabatar a irin wannan lokacin a gobe. Sannan wannan masallacin a irin laccocin da muka jero za a yi, akwai ta azumi wacce za a yi ta ranar Asabar, ba wannan ba, Asabar mai zuwa zai kama ranar 23 ga wannan wata na Shawwal kenan, ita ce a ranar Asabar. Sha'ban kai ga watan Sha'ban za a yi ta mai taken azumin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kuma ba zan gaya muku wanda zai yi ba, shi ma kamar yadda na ɓoye sunan malam sai da lokaci ya kusa tukuna. To shi ma in Allah ya yarda, watakila ranar Juma'a ko kun fara jin sanarwa a rediyo za ku ji wanda zai gabatar da wannan lecture. Malam, Allah ya saka da alheri, Allah kuma ya maida kai gida lafiya, Allah ya ƙara juriya ya kuma ba da kariya, Allah ya tsare mana ku. Muna yi maka fata na alheri Malam Abdullahi, Allah ya saka da alheri, sai kai mana godiya kamar yadda na faɗa tsarinmu ne, ba ta aliki, ba za mu bar malami ya zo iri ba mu ilimi sannan mu ɓata masa karatunsa da wani taliki ba. So da ka duwanda yi za mu ba shi damasa, shi kenan ku amfana da abin da kuka ji daga gurinsa. Allah ya fata malam bisi.
Rasulullah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man da'a bi da'wati wa sunni sunnati ila yawmid din. Bayan ka ɗan'uwa musulmi, salamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A gaskiya da hakika ma a
saboda haka muna gode wa Allah farko muna gode wa Allah da hayya amana da ya hayya amana wannan masallaci kuma ya hayya amana wato ainihin limani jajirtacce ahli sunna dan sunna me hidimar sunna khadimul masajidi ko kuma khadimu hadal masjid Allah ya saka masa da alheri muna gode wa Allah da Allah madaukakin sarki ya hayya amana babban malami a Sheikh Dr. Muhammad Thani ya jallemo wato ainihin jihibin zamanihi Allah ya kara masa lafiya balaraban Afirka ga baki daya ba wai Afirka ta yi hauka ta sai na ce ma wannan Afirka ba wannan Afirka ga baki daya ba wallahi na yadda da wannan maganar ai mun zauna da shi na san shi الدكتور الحقيقي بما عن الكلمة الله يساك ما سدى الهيري الله يبام منسو الله يبام منسو مالا جافر الله يجيك انسا يا تفي با الهيري بيوة ابو كنسمي كنت لكلي كن اجامع الاسلامية كيف كنت هم اجامع الاسلامية sau da aka kuma aka dawo aka zo aka ci gaba kanina ne kanin Malam Jafar liman ma kanina ne sau da aka Allah ya saka musu da alheri Allah ya ban mana su Allah ya ban mana su Allah ya ban mana su waɗanda suka halarci wannan wato ainihin kuma fara ta kan wato yan kwamati Allah ya saka musu da alheri yan kwamatinmu na wannan masallacin suna iyaka ƙoƙarinsu an taimaka an zauna an yi tsare-tsare kuma muna nan muna yi wa chief imam din wuda'a ba za mu saba masa ba wannan shine ka'ida ta addinin musulunci wanda ya saba imam ya karkace wallahi saboda haka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka musu da alheri sannan mahalarta da wato ainihin ɗan wato makota wanda hadda ni a cikin makota ni ne ma farkon makocin ga mas gajenan saboda haka wato su ma Allah ya saka mana da alheri domin suna ba da gudunmawa na halarta da wato ainihin wato yadda da abin da aka tsatsara saboda haka Allah ya saka musu da alheri ina roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu damar karɓar wannan ilimi da riƙe shi da haddace shi da yin aiki da shi wayannan manafi'u na amfani wato ainihin riko da sunnan ma'aiki Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu su gabaki daya Allah ya ba mu su gabaki daya mu mutu a kansu assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh akwai darussa guda uku muhimmai da ake a wannan masallaci alhamdulillah nashhadu an